الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah madaukakin sarki ya dawo da mu darasin mu na tafsiri wanda insha Allah za mu tashi akan aya ta 83 a cikin suratul baqara ina ganin wannan abashi yau kan da Allah ko ku ai ba da zafi ba dan murmura ko ku masa kashi wannan ta isa zamu tashi kan aya ta 83 a suratul baqara ina roƙon Allah madaukakin sarki da ya datar da mu na
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim wa idh akhadna mitsaqa bani إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا
Allah madaukakin sarki yace wa iz akhadna mitsaqa bani isra'il kutuna ya komo menai kutuna ay waskuru ayyuhal mu'minun kutuna ya komo menai liyaqta adama dama akum fi imanil yahud domin wannan tunawar ta yanke tsammaninku a game da imanin Yahudawa kamar yadda dama a jiya mun karanta fadin Allah ta'ala afatat ma'una an yu'minu lakum a zuwa ƙarshe kuna tsammani za su yi imani da addininku ne bayan kaza da kaza da kaza da kaza to har ila yau dai daga cikin abubuwan da za su saka ko za su sa ku daina ma tunanin cewa yawa-yawansu za su bar wannan san zuciya su bar addinin su na ɓata su zo su bi shari'a ta addinin musulunci to daga ciki ku tuna iz akhadna mitsaqa bani isra'il lokacin da muka riƙi alƙawarin bani isra'il fit taurati cikin littafin at-taura babban littafin ainihin annabi wato da Allah ya saukar domin bani isra'il ga annabi Musa alaihi salam wa qulna lahum ciki muka ce da su muka ce musu la ta'buduna illa Allah kada ku bautawa kowa in ba Allah ba labari ne amma da ma'anar hani wato shine yasa ce khabarun bi ma'anan nahyi la ta'buduna illa Allah ba za ku bautawa kowa ba in ba Allah ba wa qari'a shuzuzan la ta'budu a wata qira'a ma da bata yi tawaturi ba an karanta la ta'budu bi sigatin nahyi da sigar hani din to koda dai wannan qira'ar bata tabbata ba abinda da ake nufi da wannan la ta'buduna illa Allah cewa kada ku bautawa kowa in ba Allah ba wato mun yi musu wannan umarnin wanda kuma alƙawari ne tsakaninmu da su cewa ba za su bauta wa kowa ba in ba Allah ba, kaga tauhidi kenan. Haƙƙi mafi girma, haƙƙi na farko kenan da ke ɗoruwa a kan kowane bawa, haƙƙin kaɗaita Allah subhanahu wa ta'ala da bauta, wanda wannan haƙƙin yana kan kowane ɗan adam, musamman ma wanda karantarwar da kiran manzon lokacinsa ya zo masa. Abinda ake fara kira izuwa gare shi kenan, har kullum tunda Allah ta'ala yake aiko manzanni tauhidin nan, shi ake fara ambatawa, shi ne wato haƙƙi na farko. Lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya aiki Mu'az ibn Jabal zuwa Yaman don ya kira zuwa ga tauhidi, kamar da hadisin ya zo a cikin Bukhari da Muslim, ai ce masa yayi ka kira su zuwa ga su kadaita Allah subhanahu wa ta'ala, uduhum ila an yuwahidullaha, ka kira su zuwa ga cewa su kadaita Allah subhanahu wa ta'ala. Daga nan yace to yayin sun karba sai masa maganar sallah, kuma maganar zakka da sauransu dai. Wabil walidaini ihsana, sannan ga mahaifa kuma ku kyautatawa matuƙa. Aiwa ahsanu bil walidaini ihsanan, wa birran, ku kyautata matuƙa ga mahaifa. Ya an baro haƙƙi mafi girma na Allah da kuma haƙƙi na biyu da ke ta'allaka da mutum, shine haƙƙi na mahaifa, iyaye. Iyaye su suka fi kowa girman haƙƙi a kan mutum, bayan sauke haƙƙin Allah. Haƙƙin bautawa Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai, haƙƙin biyayya da karɓar umarni da ɗa'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, bayan wannan to sai haƙƙin iyaye. Anishkur li wa liwalidayk, wanda Allah ya ce ka gode mini da bauta, sannan ga mahaifanka ka musu godiya da kyautatawa. Wa zil qurba, sannan ku kyautata ga ma'abuta kusaci, ayal qaraba, dangi. To bayan iyaye, haƙƙin iyaye, to sai haƙƙin ƴan uwa, ƴan uwa na kusa, ƴan uwa na jini, sha'anin zumunci, sha'anin sada zumunci babban al'amari ne. Kowane annabi cikin annabawa, kowace risala cikin risalolin da Allah ta'ala wato ya gabatar a wannan duniya, to akwai karantarwar kyautatawa iyaye da kuma dangi, domin shi mutum ba haka kurin ya samu ba. Allah ta'ala ya samar da shi ne ta sababin iyaye kuma kewaye zagaye da ƴan uwa. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma daga cikin farko-farkon karantarwarsa, cikin abubuwa na farko-farko, to akwai batun sada zumunci, akwai batun sada zumunci kamar da zo a cikin hadisai da suka yi at-tawatur al-ma'anawi, kamar hadisin Abu Sufyan da ya zo a cikin Sahihul Bukhari, lokacin da Herakal sarkin Rumawa da ya zo rangadi Sham, kuma aka dace su Abu Sufyan sun je wannan wurin, lokacin kuma Abu Sufyan bai musulunta ba, shi da wasu an tambaye su, wato shi Herakal ya tambaye su game da abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ke faɗa, ke koyarwa. Daga cikin abinda yake faɗa cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana umartar mutane duka a lokacin bayan batun bautar Allah subhanahu wa ta'ala da yin sallah, to ya ambata cewa ya amuruna bil birri was sila, yana umartar mu da kyautatawa da zumunci, ya zumunta kyautatawa ƴan uwa, yana umartar mu da wannan. Wal yatama, sannan kyautatawa ga marayu, sune yara da basu balaga ba da mahaifansu suka rasu kuma basu bar musu dukiya da za su iya tsayuwa da ita ba, ko da sun bari ma dai suna da wannan sunan, amma dai wanda aka bar masa dukiya shi abinda ake bukata kawai a haƙƙinsa shine kula da dukiyar tasa, kamar da Allah ta'ala ya yi umarni. Amma wanda bai da dukiya, ba bar masa dukiya ba, kuma mai riƙonsa ya rasu, to kaga akwai buƙatar masu ihsani su yi ihsani su kula da shi. Shi yasa hadisai suka yawaita daga Annabi sallallahu alaihi wasallama da ya kwadaitar matuƙa dangane da kyautatawa marayu da ɗaukar nauyinsu, kamar hadisinsa shahararre, ana wa kafilul yatimi lahu aula ghairihi ka atayna fil janna, yace da ni da wanda ke ɗaukar nauyin maraya ko marayan nasa ne, ɗan uwansa ne, ko dai yana da dangantaka da shi ko ba nasa ba ne, to ni da shi kamar haka muke a cikin aljanna, ya nuna ya tsata tsakiya da manuniya, muna kusa da kusa. Wal masakin da kuma talakawa, fakirai da miskinai ake nufi. Yawa, in aka ce fakirai da miskinai, talakawa a jumlace kenan, masu ɗan dama-dama da waɗanda ba yadda suke. Waɗanda suke da ɗan dama-dama suna ɗan samun wani abu amma ba ya isa, ko kuma wanda ma ba su da komai kullum sai sun laliba sai sun nema, da ƙyar suke samun yadda rayuwarsu za ta gudana, suke jalabtawa. To kowanne a taimake shi gwargwadon iko. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yake cewa asa'ida alal armala wa alal miskin, yace wanda ke ɗaukar nauyin mace mara galihu mara miji, wanda ba ta da miji da zai ɗauki nauyinta. A yanzu ma ana samun matan da suna da mazan ma amma sun zama aramil ɗin, mazan sun zama jekanayika saboda halayensu ko kuma saboda yanayin da suka tsinci kansu a ciki, ya zama tana da mijin amma kuma baya wadatarwa sai abin da ya sauka, to duk irin waɗannan suna ciki. Raunin da ake dubawa da kuma wanda yake ɗaukar nauyi, ya ce tufar mujahidi fi sabilillah, kamar mai jihadi ne a hanyar Allah. Wa kasaimi allazi la yaftiru wal qaimi allazi la yaftur, kamar mai tsayawa yana sallah ne baya kosawa, ko mai azumi na nafila baya sha baya daina. Kaga abu ne mai matukar falala da muhimmanci. To karantarwa irin wannan, babu bambanci tsakanin wani zamani da wani, tsakanin wani annabi da wani, tsakanin wata risala da wata, don kowane zamani ana da buƙatar irin waɗannan. Kuma Allah ya sa ya tsara duniya, ba a taɓa samun wani lokaci da za a ce kowa wadatacce ne ba, kamar yadda za a ce kuma kowa talaka ne ba. Haka dai garwaita, haka Allah ta'ala ya sunnanta rayuwar. To don haka sai aka kwadaitar da bayin Allah managarta na kowane lokaci na kowane zamani, to su kyautata a waɗannan hanyoyin. Kamar da aya tana zuwa da ta haɗe haƙƙoƙi guda goma a suratul nisa, ayatul huquqil ashara, wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana, har zuwa ƙarshenta, wanda mu aka saukar misali gaba gaɗe kai wannan al'umma. Wannan batu da ake yi ana tuna mana ko ana sanar da mu cewa an saukarwa banu Isra'ila wannan umarni da wannan karantarwa a lokacinsu, amma rashin nagartarsu ya sa ba su tsayu a kan wannan umarni ko karantarwa ba, abinda ya sa suka zama muyagun mutane, irin mugunta da sharri da suka tsiro da su daga baya na shirka da kuma zaluntar bayin Allah da ɓarnace-ɓarnace da yawa, ya nuna cewa sun yi baris da karantarwar da Allah ya umarce su da ita. Shi ya sa ma Allah ta'ala ya ce, to yawa, kada ma ku yi tsammanin za su zo su bi hanyarku ta musulunci, domin ga irin ɗabi'unsu, can ma dama Allah ya umarce su su yi tauhidi, su tsaya da sallah, su yi kaza ba su yi ba. Wa ƙulu lin nasi husna, aka ce musu ku faɗa wa mutane kyakkyawar magana, ku faɗa wa mutane husnan abu mai kyau, husnan abu mai kyau, wato ma'ana ku faɗa mutane kyakkyawar magana, ai ƙaulan wa ƙulu lin nasi ƙaulan husnan min al'amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar. Ku faɗa mutane kyakkyawan abu, kamar umarta su da kyakkyawa, a ce musu in ba su yi wani aiki na alheri ba, su yi, a umarce su, a ba su shawara, ko kuma duk wani abu da zai daɗaɗa wa mutum. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la taqiranni min al-ma'rufi, wato walau anta la'aka ahaka bi wajhin dalqin, karkare na kyautata wa ɗan uwanka ko da ka gamu da ɗan uwanka ne da sakakkiyar fuska. Kuma ya ce wal kalimatu tayyiba sadaqa, kalma mai daɗi da za ta faranta wa ɗan uwanka ma sadaka ce. Saboda haka ku faɗa wa mutane abu mai kyau, hakanan hana su mummuna abu. Ba da shawara mai kyau da za ta amfani mutum, al'amarin addini da rayuwa duka abu ne wanda in mutum ya yi nasiha, kuma Allah zai ba shi sakamako a kai. Wasirri fi sha'ani Muhammadin, ku faɗa mutane gaskiya game da sha'anin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cewa manzon gaskiya ne. Warifqi bihim, kuma ku sauƙaƙa wa mutane al'amarinsu. A duk wani abu kada ku dinga tsawwalawa, a ci zarafin mutane, a hantari mutane, a kyare su ko saboda talaucinsu, ko saboda an fi su sani, ko an fi su matsayi. Duk wannan mutumin kirki bawan Allah na gari baya yin haka, saninsa cewa duk wata baiwa da fifiko da Allah ya bashi ba ƙarfinsa ba ne, ba dabararsa ba ce, ba wayensa ba ne. In ba don haka ba, da bai zama yadda ya zama ba, in ba don mashiyar Allah ba. In mutum ya samu wadata ta fuskar kasuwanci, sai ya ga waɗansu da yawa da suka riga shi soma kasuwanci, suka riga shi suka fi shi kuma jari da sukuni abin nan ƙwarewa, amma ba su yi dukiyar, ba su yi wadata irin tasa ba. Haka ne in wani ilimi ne, kamar a yanzu a ce an yi ilimin zamani na sakafa, sai ga wani ya yi zurfi a ciki, ya ƙware, amma Allah bai sa ya taka wani mataki ba, duka mashi'a ce. Kuma da wanda ya taka mataki na ɗaukaka, da wanda bai taka ɗin ba, kowa ibtila'i. Saboda haka in mutum ya yi wani tinƙaho da abin, ko ya gallaza wa wani, ko ya ci zarafin wani, ko ya faɗa wani ɓatacciya, to duka wannan wato butulci ne, kuma zalunci ne, kuma sai wani lokaci ya juyo da zai dana sani kan haka. To sai aka ce musu ku faɗa wa mutane kyakkyawan abu. Wa aqimus salata wa atuz zaka, sannan ku kyautata, ku tsaya da sallah, sannan ku ba da zakka. Mu lura da wani abu a nan, da aka ambata tauhidi da haƙƙin Allah, sai aka da aka ambata haƙoƙin bayin Allah, sannan aka yi magana ta kyautata halaye, ko ba haka bane? Kafin ma a zo a yi maganar sallah da zakka, yana da muhimmanci ƙwarai da gaske. Ko lokacin da Allah ya aiko Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, ai da yake kira zuwa ga tauhidi, kadaita Allah, ba a saukar da wajibcin sallah ba, sallah ta wajibi ba, salloli biyar dai, ko da duk da yake cewa an yi umarni da nafilfili, kamar yanda Allah ya faɗa cikin suratul muzammil, ya ayyuhal muzammil qum al-layla illa qalila, har zuwa ƙarshe. To amma dai ba a wajabta salloli biyar ba, sai da akai shekara goma ana kira zuwa ga tauhidi. To ana kira zuwa ga tauhidin nan, kuma ana karantar da mutane halaye nagari, halaye nagari, kula da haƙƙin iyaye, sada zumunci, kyautatawa masu rauni, kula da ƴan uwantaka, rungumar juna a cikin tafarkin addini, yaƙar fasadi, abubuwa iri-iri da suka shafi gyaran halaye. To sannan aka wajabta sallah a shekara ta goma, zakka kuma sai daga baya aka wajabta ta da su azumi, duk sai da ya koma Madina tukuna. To kaga wannan na nuna maka cewa halaye na ƙwarai suke kammala tauhidin mutum da aqidarsa, ko ba haka bane? Baka samu mutum muminin gaske, musulmi cikakke, alhali halayensa ba su da kyau, alaƙarsa da bayin Allah ba ta da kyau. A cika ai wannan aqida a wurin wannan, ai wannan wato tauhidi da wato imani da tsoron Allah da kaza da kaza, ai ya kai ya kawo ya kankama. Amma kuma sai dai yana musgunawa iyayensa. Misali, yana cin zarafin mutane a harkokinsa, ba ruwansa da kyakkyawar alaƙa da maƙotansa, kaza da ba ya da haƙuri, ba ya da amana, ba adali ba ne. To ina addinin duk ba waɗannan, sai dai da'awa. To saboda haka ya zama waɗannan halayen suke kammala shaksiya ta musulmi mumini, ba wai sha'air na addini kaɗai ba. Sallah, azumi, zakka ginshiƙai ne, kamar ginshiƙan rumfa ko bangwaye na ɗaki da za a gina. Amma abin da za a ɗora a yi rufi a kammala komai da komai, ta ayyuka ne da yawa. Daga mafiya muhimmancinsu, lallai akwai kiyaye janibin halaye masu kyau na mu'amala, musamman kyautatawa masu rauni. Kyautatawa masu rauni, irin abin da ke faruwa a wannan zamanin, da yawa ana samun dukiyoyi da yawa da damammaki da yawa, amma kuma akasari sai a karkatar da wadatar da aka samu, da duk wata walwala da sukuni da aka samu wajen anubazaranci, saye-sayen abubuwa na alfahari daga ababen hawa ne, gidaje ne ai ta ginawa, ana tarawa, ana ta ɓarna dukiya, ana ta alfahari da dai sauransu. Alhali ba duk ne suka damu da waɗannan al'amura ba. Kulawa da zilƙurba ko zawilƙurba, kamar da ya zo a wani wuri, da yatama da masakin da makamantan wannan ba. Allah sa mu gane dai. Ya ce wa aqimus salata, kuma aka ce da su ku tsaye da sallah, ma'ana ku kula da ita, ku yi ta a kan lokaci, ku yi ta kuma cikakkiya da haƙoƙinta, sharuɗanta, rukunanta, da ikhlasi a cikinta. Wa atuz zakata, ku ba da zakka, ma ai ma furida alaikum fi millatikum, abinda aka farlanta muku a addinin. Ta yiwu akwai bambanci tsakanin rakawo'in sallah da lokutan sallah tsakanin mu wani al'umma da waccan al'umma. Yawwa, kuma ta yiwu tsarin zakka akwai bambanci, amma dai duka akwai sallar akwai zakkar. To ku tsaye da sallah, ku ba da zakka. Kaga ai zakka saboda ita ma tana da alaƙa da wato ɗaukan nauyin masu rauni, shi yasa take da ƙarfi. Kowane addini yake zuwa da ita, saboda kamar da muka ambata a baya, duk al'umma ba a rasa masu rauni a cikinta. Kuma duk al'ummar da aka sake ya zamanto akwai tazara mai yawa tsakanin mawadata da talakawa, wasu suna wadata ta almubazaranci, suna ta abinda suka ga dama, suna shekar da dukiya ba lissafi, wasu kuma suna nan a naɗe a tattare, wasu ma suna kwana ba su ƙoshi ba, ba su ci ba, suna kwana a wuraren da ko dabbobi da suke da gata ba sa kwana a cikin irin wannan. Sa gani a cikin birni kamar birnin Kano ko abinda ya kama da shi, kaga an ƙare gidaje, tafka-tafan gidaje, amma a kusa da su ba nesa da su ba. Sa ga lalataccen wuri, kaga wani irin gida wanda zai zama tamkar kwantsa a fuskar mutum, sai ga gaba ɗaya ma ya samu wasa wannan gidan a irin wannan wurin, lalacewarsa da wato rashin ingancin sa ma gaba daya wato ya janyo takaici ga wanda ya ga wannan amma saka iya samun kuma gida ne na wani dattijo wanda da Allah yana nan tun ka an ayyuke wa'annan da suke wa'annan gidajen tun kan sa samu sukuni amma saboda Allah ba ubansu bane ko ba wani wanda suke da alaka da shi ne sosai ba ba wanda zai tunani ya gina masa ko da daidai matsayinsa dai wanda zai huta ana samu irin wannan da yawa to duka musulunci ya hana irin wannan yayin da dama ta samu a tattali masu rauni ba a ce za a iya wadata kowa ba dan Allah bai tsara haka ba amma dai a sassauta damuwar masu damuwa wanda karfinsa ya kare bai da mahalli akwai waɗanda suke da alaka da shi ko ta makotaka ko zumunta ko abokantaka ko wata alaka cikin alakoki in ma haka koren mutane ba za su yi ba ya kamata a ce masu alaka da shi su hutar da shi ta wannan janibin ka tunda bai da ƙarfi bai da iko amma sai zama al'umma tana rayuwa da bambance-bambance masu muni da tsanani sosai tsakanin wannan da wato dole sai a samu adawa a samu bannace-bannace ta ɓangaren dukiya da rashin ainihin amana da rashin ƙaunar juna to shi yasa zakka a shari'ar ta musulunci ta zama bayan tauhidi bayan sallah to zakka ita ce rukuni na uku azumin nan duk da girman matsayinsa a wajen Allah kuma a shari'ar Allah bai kai girman matsayin zakka ba da a ce mutum zai mallaki dukiyar da ta isa zakka amma ya ki ba da zakkar to zunubinsa laifin da ya yi a wurin Allah ya fi wanda yake yin azumin Ramadan shi ne abinda dalilai na Alƙur'ani da hadisi duka suke nunawa shi ne duk da mutane da yawa an ba wanda ya dubi abin da ido na wato basira ta shari'a ba zai kaman ba haka ba ne a ce Ramadan ya kama mutum bai yi Ramadan ba gaba ɗaya amma a ce zunubinsa bai kai wanda ya mallaki dukiyar zakka ba bai fidda zakkar ba to shi addini ƙarfin dalili shi ne ake duba ka duba dalilan haka za ka gani an yadda a yaƙe mutum in ya haƙiƙi ce ba zai ba da zakkar ba har ma ta kai ga an kashe shi ma ba a yi laifi ba a kan zakka sai na Abubakar ba ya yaƙi masu hana zakka ba yasa runduna aka yaƙe su to haka ba da zakka na da matuƙar muhimmanci to faqa bintum zalika to su banu Isra'il farko da aka shar'anta wannan sun amince amma me ya faru sun matawallaitu sanne kuka juya baya ai aratum anil wafa'idi kuka kauda kai a bari cika wannan alƙawari ko cika wannan umarni ma'ana an umarce su da tauhidi kyautatawa mahaifa sada zumunci kula da haƙƙin marayu da talakawa da kuma kyautata furuci ga mutane sannan tsaye da sallah ba da zakka sun amince da wannan a karon farko amma sai suka juya baya a barinsa saboda me saboda son rai duk wanda son rai ya shiga cikin zuciyarsa tsoron Allah ya ragu a barin zuciyar to zai dinga ganin waɗansu abubuwan yinsu kamar abu ne da bayi da ma'ana ya za ka dinga ɗibar dukiyarka abinda ka tara da gominka adamu na son ya ce abinda ya tara da gominsa ko ka alhali ba gomin ne yake tara shi ba wani son yi gomin ya kwarara da yawa amma bai taru ba ka gani wani ma ba wani gumin da ya yi haka kurin Allah ta'ala ya yassara masa wani ma gadar dukiyar ya yi kuma ya ɗora kuma Allah ya mata albarka to amma dai sai shaidan ya ce duk haka kurin ka dinga ɗiban kuɗinka wai ka za ka taimaka wa talakawa marayu waye hatta zakkar ma wani sai ce a yi dai ba wani abu za a kafa na jari ba asara ne ko kuma rashin hikima ne ko kuma ma za ka yi ka dinga yi ɗan abin da za ka yi dai kawai kar a ce ba ka yi amma ba zai yi daidai ƙarfinsa ba daidai damar da yake da ita ba to wannan abin ruwa da ta shiga sai suka kasa yin irin wannan abubuwa kuma san zuciya yasa suka daina alaka mai kyau da jama'a sallar ma kuma suka zo suka dinga saru-saru da ita dan duk wanda ya gafala sallar ma ba zai tsaye da ita ba mutum zai shiri ne ce da farko sai daina jam'i kula da jam'i saboda harkokinsa da sabboginsa sun masa yawa a dai sallar ita ce lalle ita ce dole saboda haka ba zai damu da jam'i ba akwai mutanen ma da Allah ya ɗaukaka su sai su dinga kaucewa halartar jam'i da gauraya da mutane don me don kada a gauraya da su a kawo musu matsala ko a yi tsammanin wato ƙarfafuwar alaƙa da su cewa za su taimaka akwai wanda suke nokewa ya zama ruwarsu ta shiga tsakaninsu da gauraya da 'yan uwansu a fagen ibada sai dai in haɗuwa ce irin ta yasu inda za a je a nuna wa juna kowa ya nuna ya isa da manya-manyan riguna da manya-manyan motoci da abubuwa to nan kan za a je in ba haka mutum ya ƙi zuwa sallar jam'i ko juma'a amma wai ya tafi wani gari ɗaurin aure ya sa a wanke mota a cika mata tanki ai waye waye ɗebi kuɗi waye ɗaurin aure me ina ma'anar wannan kaga bin sa rai ne amma wani abu ɗan kaɗan da mutum zai yi Allah ya yarda da shi sai mutum ya rowa to rauni imani shi ke jawo wannan yace illa qalilan minkum sai yan kaɗan a cikin ku suka yi wannan wa antum mu'riduna kuna ani kau da kai alhali kuna kau da kai wato ba fayi kamar yadda ubannin ku can suka yi Allah ta'ala yana ba mu labarin abin da ya ɗora wa bani Isra'il a cikin shari'arsu tun da can abin da ya biyo har jikokinsu waɗanda suka rayu tare da annabi sallallahu alaihi wasallam to amma ga irin halayyar da suka yi imani ya yi rauni ya ma tafi a barin zukatansu son zuciya ya maye suka gurɓace suka lalace duk daga littafin nan suna gadara suna cewa littafinsu ne a taura to don ya zama gargaɗi ga musulmai cewa a'a ba cewa mu al'umma alqur'ani bane kada ake bukata ba cewa mu al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bane mu masu alfarma bane ba a'a a kula da karantarwar da Allah ya dora mana a cikin littafin nasa a kula da tauhidin a kula da ibadodin a kula da mu'amalolin a kula da shari'a a kula da haƙoƙi wannan shine in ba a yi haka ba to an sake kwatanta abin da su wa'ancan suka yi kuma domin kada a sake kwatantawa shi yasa aka ba mu labarin ai ba ana ba mu labarin bani Isra'ila sun yi kaza bane da tafakko dan kawai a nishadanci ba ko ai ba wai ana zuwa tafsiri ko a karanta tarihi ko sira bane a ji abin da wa'ansu suka yi bane shikenan suka ai a gyada kai shikenan amma ba a juyo aka dubi kai to yaya muke da wa'annan al'amuran kuma mu kuma fa kaga ba wannan ake nufi ba in ya zama haka bai zama ibratul lil albab ba bai zama izina ba to ana so ne a wazantu to Allah ta'ala ka sa mu daga cikin masu wazantuwa da littafin ka don mu yi aiki da shi ba kamar yadda bani Isra'ila suka yi watsi da karantarwa littafin su ba na'am
wa idh akhadna mithaqakum la تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَنتُمْ وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون.
Na'am, cikin waɗannan ayoyi kuma Allah maɗaukakin sarki yana bayyana mana wata mummunar halayya, mummunar suluki, wato tsarin tafi da rayuwa da addini na su banu Isra'il, wato Yahudawa kenan, cewa littafin na Allah da Allah ta'ala ya saukar da shi da umarni ku yi kaza ku bar kaza. Allah bai saukar da shi dan mutane su ɗauki wani abu da suke so su aiwatar ba, amma su yi watsi da wani ba. Takalifi ne daga Allah, ɗora nauyi ne, ɗora wajibi ne daga Allah cewa duk abin da ya saukar da shi na umarni da hani a rungume shi a yi aiki da shi matuƙar iyawa. To amma daga cikin abin da suka yi, wato sun ɗauki wasu sassa na shari'a sun yi aiki da su, amma sun ajiye waɗansu kuma saboda sa rai. Wanda kuma Allah tabaraka wa ta'ala bai amince da haka ba ga kowace al'umma da ya saukan mata da wani tsari na shari'a ta ɗauki wani abu ta bar wani abu. Shigen irin abin da al'umma musulmi muka samu kanmu a waɗannan zamuna na baya-baya, cewa shari'a an raba ta, an yi watsi da akasarinta ma za ka iya cewa a wajen ɗabbaƙawa a tsarin shugabanci ko kuma tsarin tafi da al'amuran rayuwa an riƙe wasu ɓangarori. To duka wannan na daga cikin abin da aka mana gargaɗi da shi cewa banu Isra'ila suka yi sun yi, Allah bai amince ba da wannan, ya koshe shi su a kan wannan don kada mu ma mu yi wannan, wanda sakamakon wannan aƙallanta shi ne mumini a kowane lokaci matuƙar iyawarsa dole ya imani da shari'ar duk gabaki ɗayanta, kuma ya yi duk abin da zai iya yi. Abin da ma ba zai iya yi ba, to ya zama yana da niyyar yi, amma ba wai ya zaɓi cewa zai yi kaza don ya dace da san ransa ba, ko kuma biyan wata buƙata tasa ba, amma zai bar kaza saboda ya ci karo da ra'ayinsa ko biyan wata buƙata tasa ba. In wannan ya zama ka, ai bai zama ɗa'a, bai zama addini, bai zama biyayya ba. To daga ciki Allah ta'ala yake cewa wa iz akhadna mithaqakum, ku tuna yayin da muka riƙi alƙawarinku, wato ku banu Isra'ila Yahudawa, wa qulna muka ce muku la tasfikuna dima'akum, kada ku zubar da jinananku. Nan ma dai labari ne, amma hani ake nufi. Ba za ku zubar da jinananku ba, ai ma'ana kada ku zubar da jinananku. Menene ma'anar zubar da jinananku? Jinanan junanku, kada wani ya zubar da jinin wani. Allah ya haramta mutum ya kashe mutum kamarsa. Ai wannan daga ji ma ka san abu ne da bai dace ba, mutum ya dira akan mutum kamarsa ya kashe shi dan kawai san ransa ba bisa haƙƙi ba. Kada ku yi wannan, kada sashen ku ya kashe sashi, shi ne ma'anar kashe, wato kada ku zubar da jinanan. Ai ba wato mutum ya karkansa, lalle mutum ya kashe kansa abu ne wanda yana iya aukuwa nadiran, amma ba bai cika aukuwa ba, kuma in ya auku ɗin shi ne zunubi mafi girma, wato bayan kafirci mutum ya yi kisan kai, kisan ma ya karkansa da kansa. To amma dai a nan ana nufin wato mutane su dinga kisan juna. To muka ce kada ku yi wannan, wala tukrijuna anfusakum min diyarikum, kuma kada ku fitar da junanku daga gidaddajinku. Ay la yukhriju ba'dukum ba'dan min dari, kada sashen ku ya kori sashe daga gidansa. Kada kawai dan fin karfi akai farmaki a kori wasu a kwace gidajensu, ko a musu barazana a kwace musu bigiransu, ko rumfar kasuwa ko gona, wani lokaci har matsugunin wato gaba ɗaya ma lardi ma, ko kuma wani wata ruga ko wani gari, sai a kori mutane saboda an fi su ƙarfi. To kada ku yi wannan, babban zalunci ne. Allah da ya halicci mutane ya yalwata musu, ya halatta musu su zauna a yalwace, ya yalwata ƙasa. Saboda haka dan me wani Allah bayan ya yalwata duniya, yalwata matsugunai, wani yana Allah ya ba wani rabonsu, sannan wani kawai ya zo ya kuntata masa ya ce zai kore shi. Kaga wannan zalunci ne. Summa aqarartum, sannan kuka amince, kuka tabbatar da wannan alkawari, kuka karɓi wannan dokoki, wa'annan dokokin. Wa antum tashhaduna, kuna masu tabbatarwa, kuna masu shaidawa a bisa kawunan cewa lallai haka hukuncin yake. Kowa ya san cewa bai halatta wani ya zub da jinin wani ba, kun san wannan. Kun san cewa bai halatta wani ya kori wani ba, ya matsa masa lamba, ya kuntata masa, ya kore shi daga inda yake ba. Wannan hukunce-hukuncen kun tabbatar cewa haka suke a gurin Allah, a littafin Allah. To amma ba ku kiyaye ba. Ana faɗa wa waɗanda suke a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam, saboda kakanninsu sun yi wannan, su ma ɗin kuma ba su anin daina ba, suna nan a kai, suna alfahari kuma da abin da kakanninsu suka yi. In an yi zalunci ko da a baya ne, wallahi mutum ya zo yana ce a'a, a yanzu mulki ya lalace, yo da in kai wafa da wasa, yo ba sai a kama ka a maka bulala, a maka wayi, a maka. Mutum yana ta jin cewa takaici ma da ba a yin hakan yanzu. Ai ba mutumin kirki ba ne. Ai ba mutumin kirki ba ne. Duk wanda zai tuna wani sharri kuma ya alfahari da shi, yana ganin ma rashin yin wannan ma yanzu kawai wani abu ne na ci baya. Ai musharaka ce cikin fasadi. Shi ma ɗin ma a yanzu in ya samu dama irin tasa a hurumi irin nasa, ai zai yi ko ba haka ba. To saboda haka, ko da ba su ne suka yi waɗancan abubuwan mubasharatan ba, duk da su ma ba sa rasa nasu, to amma suna gadara da abinda kakanninsu suka yi. To shi yasa hukuncin duka ya zama iri ɗaya. Suma an tum, sannan ku ha'ula iya ku wa'annan da ake magana da ku, taktuluna anfusakum, mun zo kuna kisan junanku, da qatli ba'dukum ba'da, sashin kuna kashe sashi. Abin takaici ka duba wannan, saboda a samu a al'umma guda ɗaya wasu suna zubda jinin wasu, wata alama ce babba daga cikin alamomin lalacewa da rugujewa da lalacewa, wato ɓacin yanayin al'umma da kuma sakin shari'a. Ka duba abin da ke faruwa al'ummanmu a yau, a tada husuma, a tada fitina a tsakanin musulmai, musulmi da musulmi, saboda son mulki a haddasa yakin basasa. Misali, ana ta yawan yin irin wannan a ƙasashe, musamman na musulmi. Idan ma ka ce to ai wannan akwai hannun Turawa, akwai waye da waye, to ai rashin riko da addini, kyakkyawan riko, duk shi ya jawo wannan. Kuma su waɗannan Turawan, Yahudawan su ne da ake magana su anan. Kuma musulmai wajibi ne anin gare su su san wannan. Shi yasa Qur'ani ya tabbatar da wannan bayanin. Ya za a yi kana musulmi, shi ma mataimakinka yana musulmi, kuma musulmai kuke mulka akasari, garuruwa na musulmi cike da masallatai, cike da makarantun addini da kasuwanni da komai, ana kabbata, ana girmama Allah, ana komai, ana addini, amma a zo saboda husumar a junanku, a zo a dinga saukar da bama-bamai da bindigogi manya-manya a cikin birane, kamar abin da ke faruwa a Sudan. Kaga ai wannan abu ne wanda yake abin takaici, a kashe dubun dubatar mutane, a jikkata dubbai masu yawa sosai, a tarwatsa miliyoyin mutane, kawai a ɓata abubuwa duka. To kaga waɗannan abubuwan duka saboda muninsu ne aka yi rigakafi aka gabatar da waɗannan bayanai domin mutane su sani addini in har za a yi addini da gaske to ba yadda za a yi a samu wani. Ce kuna kashe junanku wata kuri juna fariqan minkum min diyarihim kuna fitar da wani bangare daga cikinku daga gidajensu. Yanzu misali sai a ce maka a ƙasar Sudan misali yanzu an tarwatsa mutane kamar miliyan 5 miliyan 10 miliyan 20 daga matsugunansu. To akwai fitar da gidaje mutane da gidaje sama da wannan mutum ma sai ya samu kansa inda ma baya tsammani ko bai ma san inda ya baro ya yake ba. Wani ma bayan ya san cewa ai an riga an rushe gaba ɗaya inda yake an kona dukiyarsa, kasuwanci a gidansa, kasuwancinsa, wasu har gonaki komai an damara. To kaga wannan ai shine gayar abinda ainihin ayar take gargadi a kansa. Tazaharuna alaihim kuna taimakon juna a kansu. Kuna taimakon juna a kansu a kan wato kora waɗanda za ku kora bi hulafa'ikum min al-arab da abokan ƙawancenku na larabawa. Saboda su yahudawa na lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ko dabda bayyanarsa wato sun ƙulla ƙawance tsakaninsu da larabawa. Misali a madina akwai banu Qaynuqa, sannan a kusa da madina akwai banu Nadir, akwai kuma banu Qurayza. To sai ya zamanto su larabawa wato Ausu da Khazraj da suke su ne a madina ko ba sa jituwa a jahiliyarsu suna faɗa matuƙa kusan tun da wato ambaliyar da ta faru a ƙasar Yaman Saddu Ma'arif ɗin nan na Saba ya tarwatso su suka yi arewa suka zo suka zauna a Yasrib wato garin Madina kenan. To ba su samu jituwa ba daga lokaci zuwa lokaci har gwabza yaƙi suke kuma suna gari ɗaya. Zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne kawai haɗa kansu kamar da Allah ta'ala ya ambata Ali Imran da sauransu. To sai ya zamanto su banu Qurayza suna ƙawance da Aus. Ƙawancen shine health, shine ƙulla yarjejeniya cewa za a yi taimako, za a taimaki juna. Fagen rayuwa ne ko yaƙi in ya taso. Duk wanda kuka ƙulla yarjejeniya da su to waɗanda duk kuka yi wannan to in yaƙi ya taso musu ko ya taso muku to ko waɗanda za su taimaki ƴan uwansu. To saboda haka banu Qurayza suna tare da ɓangaren Aus. Su kuma wato banu Qaynuqa da banu Nadir suna tare da Khazraj. Aka yi wannan ƙawance. To tunda faɗa yana kaurewa tsakanin Ausu da Khazraj kuma ƙa'ida ita ce wato abokin hilfinka wato ƙawancenka in zai yaƙi to kai ma za ka raka shi. To kaga dole kenan za a samu karawa da yaƙi tsakanin Yahudawa da Yahudawa. Tunda dai da banu Nadir da banu Qaynuqa da banu Qurayza da Khaybar duk an Yahudawa ne. Sunan garuruwa kuma ba zai bambanta tsakanin wato addini ba ko? Ba za a ce wannan ba sakwace ba ne, wannan ba katsi ne, wannan ba kane, wannan wane ne, duka Hausawa ne musulmi, ko kuma a ce wannan Fulatani ne, wannan Bahaushe ne, indai musulmi ne musulmi ne. Wannan bambancin yare ko bambancin mazauni ko wani launi duk baya da wani tasiri. Saboda haka sai ya zama ya aka zo yaƙi tsakanin Ausu da Khazraj. To Yahudawa wanda suke a ɓangaren ko ina za su yaƙi junansu. Kaga wanda sun saba wa ƙa'idar Allah, ƙa'idar addininsu ko ba haka ba. Allah ya hana su yaƙi junansu. Su yaƙi wani ya yaƙi wani, wani ya zubda jinin wani. To gashi yanzu ta dalilin wannan ƙawance da suka ƙulla na san zuciya sun zo suna yaƙar ƴan uwansu. To shine yace kuma suna fitar da ƴan uwan nasu da gidajensu. Bil ismi kuna gauraye da zanibi laifi ainihin sabon Allah. Wato tazaharuna alaihim bil ismi kuna taimake keniya akan horar ƴan uwanku da sabon Allah da zanibi. Wal udwani da zalunci kuna yin wannan. Wan ya'tukum usara to amma idan ƴan uwan naku sun zo muku a halin an ribace su a yaƙi. Idan kuma yaƙi ya lafa bayan an yi yaƙin yaƙi ya lafa an koma gida ƙura ta lafa to idan sun samu labari cewa ai Khazraj da wanda wato sun kama yan bangaren Aus kuma ciki wanda aka kama akwai Yahudawa ko kuma Khazraj sun samu cewa Aus sun kama wanda suka cin wanda suka kama misali akwai Yahudawa suma ko wanda bangare to idan ya samu cewa an kama masa yan uwa nan kuma tufaduhum sai ku fanso su in aka kama su ku fanso su sai ku biya kudade domin ku kwato su ai tun izu min al-asr bil mali an gairi sai ku fanso su da dukiya ko da wani abu kamar masayan fursunoni wa huwa mimma uhida ilayhim to wannan yana daga cikin abin da aka ce su yi wa huwa muharramun alaykum ikrajum al-hali haramun ne akan ku fitar da su din wato abin da ke ciki a nan shine ba su kauce wa yakar juna ba saboda wannan kawance alhali Allah ya hana su yakin ko su fita da yan uwansu amma an wajabta musu fansar yan uwansu in an kama to sai ya zama ba za su kauce wa yakin ba duk da haramun ne amma kuma za su aiwatar da umarnin da aka yi na fanso yan uwansu wanda da wajibin su shine kada su yaƙi ƴan uwansu kada su kori ƴan uwansu saboda haka ba za ma su shiga duk wani kawance da zai jawo su yaƙi ƴan uwansu ba to da abin da ya wajaba akan su kenan kuma idan waɗansu daban wato waɗanda ba su da alaka da su sun yaƙi ƴan uwansu su kwato su kaga sun kiyaye hani kuma sun yi umarni to amma a wajen hanin ba su kiyaye ba ta dalilin wannan kawance suna yakar Yahudawa ƴan uwansu su kashe to amma in an kama ƴan uwansu kuma sai su ce ai Allah ya wajabta mana in an kama mana ƴan uwa mu fanso su to ai kamar yadda ya wajabta muku fanso ƴan uwanku da dukiya ko da wani abu haka ya wajabta muku ku kare musu jini har ma wannan yafi hatsari ai wanda za a fanso shi ai yana nan a raye ko sai dai za a dan hutar za a hutar da shi ne daga zillar bauta da kaskanci ko amma wanda fa aka kashe shi ko aka jikkata shi aka nakasa rayuwarsa to kaga wannan ai yafi muni to sai ya zama sun dauki wani bangare na hukunci sambar wani to shine abinda wato aka zarge su a kansa yace ai kama haruma tarkul fida'i hurrima alaikum al-ikrar kamar da aka haramta muku barin fansa yasa ba ku bari ba kuke fansarsu to haka aka haramta muku fitar da su da ma yaƙarsu da haka da wajibi ne a ce ba ku yaƙi ƴan uwanku ba ba ku kori ƴan uwanku daga mahallansu ba wannan sai ku kiyaye wannan in kuma an samu cewa an kama wasu daga ƴan uwanku to nan ma sai ku yi aiki da umarnin sai ku fanso su amma ku ki aiki da wancan hanin na cewa kada ku yaƙi ƴan uwanku sannan ku zo ku ce za ku aiwatar da wannan umarni na fanso su to kun ɗauki wani ɓangare na shari'ar Allah da littafinsa kun bar wani to shi ne abin zargin afatuminu ne babil kitab wannan sharhin shi ne abin da faɗa a dunkule afatuminu ne babil kitab yanzu za ku ba da gaskiya game da sashen littafin Allah wa huwa al-fida shine fanso ƴan uwa in an kama wani ɗan uwa an rike shi kafirai ko azzalimai sun rike shi to wajibi ne a fanso shi da duk abin da za a iya haka ma yake hatta a shari'ar mu wajibi ne duk matakin da za a ɗauka ainihin wato a fanso wanda aka ribace aka kama wanda farko kafin wannan ma kuma wajibi ne ga su shugabanni hiyadatu suwur wato tsare dukkanin kafofi na fasadi duk inda ake tunanin wasu mabarnata da za su iya kawo farmaki su dirakan al'umma ko wani sashe na al'umma su dinga kashe mutane ko suna kama mutane to dole su tsayu akan tsabtace da tsarkake da share da amintar da wannan wayannan wuraren in kuma nadiran an samu irin wannan din ya faru to duk yadda za a yi dole a kwato musulmi kada a bar shi cikin zilla, cikin kakani kayi. To wannan an wajabta musu, game da kuma an wajabta mana. To ku yi imani da sashen littafin wa takfuruna bi ba'din, amma ku kafirce wa sashi wa tarkul qitali wal ikraj wal muzahara, shine barin yakar su, barin korarsu daga gidajen su da taimakon waɗanda za su kore su. Wannan haramun ne ku yi haka, amma ba ku bari ba. To kaga rashin barin wannan laifi a gefe guda, a kuma ji aiwatar da wancan umarni a gefe guda, ya zama an zaɓi abin da ake so, an bar abin da ba a so. To wannan kuma an yi haka ba a yi abin da Allah ta'ala yake so ba, kuma ba a yi riƙo da addini yadda riƙo da addini yake ba. Fama jaza'u man yaf'alu zalika minkum, to menene sakamakon wanda zai yi haka daga cikinku? A shari'ar Allah sai ya duba abin da ya masa daɗi, sai ya aiwatar. Abin da bai masa daɗi ba, ko ke gani ba maslaha a ciki, ba zai aiwatar ba. Menene sakamakon mai wannan illa khizyun, in ba kaskanci ba, wulakanci ba, kaskanci da wulakanci ba fil hayati duniya, a rayuwar duniya. Ba abin da hakan zai jawo sai zilla da kaskanci a rayuwar duniya. Kuma abin da ya same su kenan, wa qad ukhizu, kuma an kama su da zilla da kaskanci din. Dan a irin wannan lokacin da aka zo yakin wato yakin wannan ahzab ne ke so in ce yakin Khandaq, wanda aka yi shi a shekara ta biyar, su Yahudawa sun taimakawa mushrikai da mayaka mutum 700, tsammanin cewa za a yi nasara akan musulmai a kasar musulunci, kowa ya huta. Da Allah ta'ala bai so hakan ba. Da Allah ya kori rundunonin, yakin bai yi tasiri ba. To Allah ta'ala sai ya umarci Annabi sallallahu alaihi wasallama, ana dawowa bayan an yi sallah azhar ne aka baro filin daga, amma kafin la'asar mala'ika Jibril ya zo ya ce wa Annabi sallallahu alaihi wasallama, ko kun kunce damara ne, damarar yaƙi? Ya ce, ai mu mala'iku mu kunce ba. Saboda haka Allah yana umartarka ka umarci sahabbanka cewa a tafi a killace Banu Qurayza a yaƙe su. To shi ne nan da nan Annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi umarni cewa kar wani ma ya sallar la'asar sai a Banu Qurayza. Saboda haka wasu da suke a shirye, kuma labari ya ce musu ya kai gare su da wuri, ba su yi sallar la'asar ɗin ba sai a can. Wasu kuma ba su samu labari da wuri ba, sun samu jinkiri, to sun jinkirta, sallar ta same su akan hanya. Wasu ka ce tunda an ce kada mu yi sallar sai a can, ko da lokaci zai ja bari sai mun je can, suka yake da zahirin lafazi. Wasu kuma a ai saurin ake nufi, tunda dai ba mu samu damar isa akan lokaci ba, to mu tsaya mu yi sallar kan sannan mu wuce. To suka dai wannan ijtihadin. To aka je aka killace su kwana da kwanaki, ƙarshe suka miƙa wuya, ba yadda suka iya, suka sallama. Suka ce amma ba sa son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zartar musu da hukunci, sun san sun yi laifi. Ta dama sai da ya je har gida ya same su, ya ce kun san ni manzan Allah ne da gaske, to amma kun ƙi bi na, to amma abin da nake so da ku bar ni na yi kira na, ba zan taɓa ku da yaƙi ba, amma kuma kada ku shiga cikin al'amari na, ku bar ni in yi aiki na, in yi harkoki na, ma'ana dai yarjejeniyar kenan. To kaga inda masu cika alƙawari ne, inda ba su da wannan gurɓacewar da aka san su da ita ba, to da sai su kiyaye. To amma ba su kiyaye ba, ko da ke a farko lokacin da aka yi musu tayin su zo su shiga, sun nuna ba za su shiga ɗin ba, amma dai wasu suka yi rinjaye har aka warware alƙawarin. To shi ne suka ce su yanzu ba sa son manzo Allah ya zama shi zai yanke musu hukunci. Ce to wa suke so? Ka ce Sa'ad ɗan Mu'az. Ka ce to shi kenan. Kisa ɗan Mu'az yana da wata alaƙa da su ta wala'a kafin wannan lokaci, kafin musulunci, suna ganin kamar za su samu sassauci. To shi ne aka kira shi aka zo da shi a lokacin ma baya da lafiya so ya dan samu rauni a hannun sajijiyar hannu jini ya zuba da yawa baya da karfi sosai to amma dai aka zo da shi kan jaki ya sauka aka ce gashi gashi abinda ya faru amma sun ce ba sa son manzo Allah yanke musu hukunci manzo Allah sama ya yarda cewa shi sa din ya yanke to shine sai ya ce to shikenan a yau kuwa zai yi abinda zai yi ba tare da ya nemi yarda kowa ba an ba Allah ba yace abinda yake zai hukunta kawai shine duk waɗannan majiya ƙarfi matasa kawai a yanke a kashe su duk waɗanda suke majiya ƙarfi matasa waɗanda suka musharaka a yaki a kashe su mata da yara kuma a bautar da su shikenan kuma tayi magana ta ɓaci a ɓangaren su kenan abinda suke gudun kuma ya auku to shine aka sa aka kama su aka kashe mutum 700 eh aka kashe mutum sayyidina Ali da wasu suka sare wayoyinsu saboda wannan ha'inci da karya alkawari da suka yi wanda kuma dama can suna da laifukan da yawa na bijirewa Allah da manzansa wanda fi bani nadir ila sham sanin su ma bani nadir zillar ta same su ya zamanto an kore su zuwa kasar sham su ma din dai makircin ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya je kan wata magana anguwar ta su sai suka yi shawara cewa ai dama ta samu ta su kashe shi wata ruwaya aka ce sun kulla ne cewa za su ja shi da neman shawara in ya sake yana magana da wanda yake magana sai wani ya fille kansa da wuka da takobi wata ruwaya kuma aka ce wato amma sai Allah ya hana hukuwar haka wata ruwaya kuma aka ce a yana zaune ne karkashin katanga sai suka yi shawara cewa za a koma ta baya bayan katangar a dago wani dutse mai nauyi a ci su daga da dai katangar in an zo daidai inda yake sai a goce dutsen a turo shi kansa ya danne shi ya mutu kowa ya huta to sai wannan shawara Allah ya sanar da shi sai ya tashi kawai ya kama mai zagawa bai gaya wa inda suka raka shi cewa mu tafi ba don kan ma su ankara sai ya yi hikima ya zaga ya taho Madina shiru-shiru zama-zama bai dawo ba lafiya kuwa aka duduba duk kusa ba a gan shi ba to shine sai zama nema to sai da suka biyo hanyar shiga komawa garin Madina sai suka gamu da wani suka ce bawa Allah ka gamu da wani mutum mai sifa kaza da kaza kaza da kaza da kaza sai ya ce musu eh na gamu da shi ya cikin gari su gane cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma gida ne to shine suka biyo shi to da suka dawo shine ya gaya musu ai ga abinda Allah ya sanar da shi yunkurin da suka yi to shine aka shirya yaki aka killace su kwana 6 kuma suka mi kauya aka ce su tashi da baki daya su bar garin gaba daya to shine suka tashi kamar yadda kissa ta zo a suratul hashr to kaga duk sun yi ta wato kumbiya-kumbiya sun yi ta abubuwa na rashin gaskiya da rashin aiki da abinda suka sani suna tsammani irin waɗannan dabarbarun nasu da makirce-makircen nasu zai kai su ga mafita amma ina sai abin ya kai su ga taɓewa wa darbil jizya sannan aka ɗora ma waɗansu kuma da duka suke zaune waɗanda suke zaune a ƙasar musulunci ba su ƙawara ɗin ba daga baya aka ɗora musu biyan jizya wanda ya yarda cewa eh ba zai musulunta ba amma kuma ya sado da yanzu ya yarda ba za a yi yaki ba zai yaki ba don kafiri ya yarda cewa eh ba zai musulunta ba amma za a zauna lafiya da shi to shikenan sai ya zauna a ƙasar musulunci amma za a ba shi doka dokoki cewa kada ka fito da kaza da kaza da kaza duk wani abu wanda babu maslaha a ciki to su aka ɗora musu wannan suke biyan jizya kaga duka wannan ai zilla ce ko hata ya dul jizya ta anyi din wahum sagiru eh har sai sun za a yake su sai sun ba da jizya daga hannayen su halin cikin kaskanci me ya jawo musu rashin riko da shari'ar kammalalliyarta wa yawmal qiyamati yuraduna ila ashaddil azab kuma ranar alqiyama za a mayar da su zuwa ga azaba mafi tsanani a cikin wutar jahannama Allah ka tsare mu sakamakon watsi da hukunce-hukuncen Allah maɗaukakin sarki, sakamakon rashin riƙo da ainihin hukunce-hukuncen Allah ga baki ɗayansu, ɗaukar wani sashe a bar wani sashe. Kuma Allah mai gafilin amma ta'amalun, kuma Allah ba marabkani ba ne a barin abin da kuke aikatawa. Wato, ma'ana abin da kuke yi, na ku ɗauki abin da kuka ga dama, ku bar abin da ba ku ga dama ba, sa rai ya shiga, to wannan Allah yana sane. Allah bai rabkana a barin abin da kuke yi ba, sai dai jinkirta muku zuwa wani lokaci kaɗai. Allah ta'ala ya ce, ula'ika allazina ishtarau alhayata ad-dunya bil akhirah, wa'annan wa'anda suka yi irin wannan. Littafin Allah ya ce ku bar kaza, ku yi kaza, amma suka dinga zabar abin da ransu yake so, suna barin abin da ransu baya so. Abin da suke gani akwai maslaha a ciki, suna barin abin da suke gani babu maslaha a ciki, ko duka duk wani abu da wani zai yi da'awa na maslaha a wajen shari'ar Allah, wannan ruɗin kai ne kawai, ko ba haka ba? Domin abinda Allah ya shar'anta ɗin na ku yi kaza ko ku bar kaza shi ne maslaha ɗin, saɓa wannan kuma shi ne karo da maslahar. Amma idan wani ya ce kai gaskiya a zamanin nan bai dace a ce kaza ne hukunci ba, kaza ya kamata, to wannan kaga wato ya yi ɗauka cewa akwai maslaha a nazarinsa ko nazarin mutane. Kuma bayan abin da Allah ya saukar, wannan kuma ya isa fito na fito da Allah tabaraka wa ta'ala, ko ba haka ba? To amma dai wa'annan su ne wa'anda suka sai rayuwar duniya bil akhirah da lahira, ma'ana sun sayi duniya sun biya da lahira. Wanda duk ya zaɓi ya bijirewa shari'ar Allah ko wani ɓangarenta, ya bi san ransa ƙarfi da yaji bisa sani, to wannan ya zaɓi duniya kenan. To ya sayi duniya amma ya biya da lahira, ka ko wannan ai shi ne gayar jahilci, gayar ɓata da hasara. Ba haka ba, duniya nawa take da za a fara mutum, za a fara somi duniya da mutum a ce da shi aka kafa ta, kamar Iblis shedan, tun kafin misali ɗan Adam ya zama, tun kan Adam ɗin ma ba ɗansa ba, ko tun kan Adam ɗin ma kafin ɗansa ba, ai Iblis yana nan. Kuma ya zo ya saba wa Allah, Allah ya la'ance shi, ya nemi jinkiri, aka jinkirta masa har zuwa ranar ta da halittu alƙiyama. To amma wannan jinkirin ba zai masa amfanin komai ba, ranar alƙiyama idan aka dilmaya shi a jahannama, shi da rundunarsa baki ɗaya, tamkar ba su taɓa hutawa ba har abada. To balle wanda ya samu ni ɗan ɗigo, wani ɗan ɗigo na rayuwar duniya, a ce a dalilin wannan ya sallama lahira baki ɗaya, wannan ita ce gayar hasara. Allah ya ce fala yukhaffafu anhum al'azab, ba za a sassauta musu azaba ba, azabar jahannama da za su shiga sakamakon wannan abin da suka yi, ba za a sassauta musu ba. Duk kafiri ba magana sassauci ai, wala hum yusarun, ko ba za a taimake su ba, babu wanda zai kare su daga azabar. Wani babban malami a shekarun baya a ƙasar Misra, Sheikh Ahmad Shakir, wani babban malamin hadisi ne wanda kafin tasowar su Albani shi aka fije, ya yi iktisarin tafsirin Ibn Kathir, ya sa masa umdatu tafsir, ya yi wasu taliƙai masu muhimmanci sosai a wannan. A daidai wannan wurin yake cewa yana daga abin da ke bakanta rai, yake cika zuciya da ciwo da rashin daɗi, irin abin da yawa-yawan al'ummomin musulmi yanzu suke rayuwa a kai, shigen abin da Allah ya zarga ya kushe a kan banu Isra'ila, na ɗaukar wani ɓangare na hukunce-hukuncen Allah da kuma barin wani ɓangare. Hasali ma abin da aka ɗauka ɗin shi ne mafi ƙaranci a kan abin da aka yasar, ya zamanto an ɗauki waɗansu abubuwa ‘yan tsirarru su ake ɗauka a yi hukunci da su a hukumomi, har ma a rayuwar ɗaiɗaiku. bayan ko an san cewa Allah ya kallafa wa al'ummar aiki da shari'ar baki ɗayanta. Yana nufin irin makircin da turamincin mallaka suka yi mana, ko ba haka ba, da suka zo suka ce ba za su hana mu addini ba, ba za mu hana ku addinin ku ba, amma mun zo muku ne da gyaran rayuwarku, za mu gyara muku yadda rayuwarku take, babu hasali, babu tsari, kuma babu wayewa, gashi ba ku da ilimi, ba ku da kaza da kaza. To shi ne suka zo da makirce-makirce iri-iri wanda dama sun tanado su, makirce-makircen sace dukiyoyin jama'a da bautar da mutane da kuma ainihin ɓata addininsu da tarbiyyarsu ta yadda ba za a sake samun wani ƙarfin da za a mamaye su ko a fi ƙarfinsu ba a yadda su suke tunani kenan. To wani abubuwan suka sa ko'ina suka je suka zauna sai sun shekaru da yawa suna bin salo na wato rinjaye ko rinjayar al'umma ɗin shekaru da yawa, su yi wannan har sai sun kankama tsarin ya kankama, sun dasa shi sannan su hannanta shi a hannayen waɗanda suke gani amintattu ne wajen ci gaba da tsare shi da rashin bari ya taɓarɓare, kuma har sai sun gatar da mutane ma wajen cewa su mutanen kansu musulman sun yarda da wannan kaidin da makircin na raba shari'ar zuwa ga wasu sassa, a yarda da wani ɓangare a bar wani ɓangaren, abin da ya shafi hudud, haddodi na wasu laifukan da Allah ya haramta suka soke wannan, suka ce babu tausayi, babu ma hikima a cikin wannan, har sali ma wasu abubuwan ma akwai shiga cikin haƙƙin ɗan adam a ciki, mutum za a ce a masa hukunci kaza alhali bai aikata wani abu da za ka iya cewa ya takura wani ba, suka yi watsi da haƙƙin Allah a ciki. Hakanan wajabta wa mutane wasu abubuwa da Allah ya wajabta, kamar tilasta wanda bai tsaye da sallah bai tsaye da sallah, ko wanda bai ba da zakka ba ya ba da ita dole, ire-iren waɗannan abubuwan, ko haramta wasu kaba'irori kamar irin su riba da wasu abubuwa, duka suka saba ma wannan kuma suka halatta fannoni daban-daban, amma dai musulmai suka yi ta bin su a haka. In ba wanda addini ya dame shi ba kuma ya fahimce shi a karin kansa, a irin fahimtarsa da aqidarsa, ya fahimci cewa ba wanda zai canza wa Allah shari'a, hukuncin Allah yanda yake haka yake, halittafin Allah, sunnar manzon Allah, abinda Allah ya haramta tun zamanin manzon Allah sama Qur'ani da sunna shine halal har abada, abinda ya halatta shine halal, kuma dukkanin abinda yake a shari'a shine daidai, abinda ya saba mata ba daidai bane. Wannan sai wanda ya san wannan kawai zai kubuta daga wannan makirci, amma da yawa ba sa san ma wanda zai ce tsarin da su Turawan suka gadar wa mutane shi na raba shari'ar a ɗauki wani ɓangare kaɗan daga ciki a aiwatar da shi, kamar a ce gado, hukunce-hukuncen aure a kotuna, misali da ake cewa na shari'a, amma a bar mafi jumhurin shari'ar gabaki ɗayanta a ce a yi ta da wani abu daban, a kaga ba ƙaramin makirci ba ne, girman abin ya wuce ma abin da su banin Isra'ila suka yi, ko ba haka ba? Su wannan tsari ne da aka rubuta shi, tsari ne kuma da aka tsaya aka yi gwagwarmayar tabbatar da shi tsawon zamani. Wajibi ne mu fahimta cewa shi addinin musulunci wani abu ne dunƙulalle, dole sai ka rungume shi baki ɗaya, abinda baka da iko a kansa Allah ya sani, ko ba haka ba? Amma dai dole ne imaninka, yardarka da manufarka ga baki ɗaya ya zama ka rungume addinin baki ɗaya, abinda kuma wasu suka yi wanda baka da hannu baka da iko a kai, to wannan baka da goyon baya a kai, abinda kake da iko kana yi, to wannan shi ne kawai uzurin zai iya zamantowa ga kowannen. Na fata Allah ta'ala ya tsare mana imaninmu daga dukkanin wani abu da zai kawo mana taɓewa a ciki. Allah ya yi mana shari'a ta addinin musulunci da zuriyoyin mu duka. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Rabbana hab lana min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana la tuzigh qulubana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. نسألك اللهم عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير محزن ولا فاضح، ونعوذ بك اللهم من الفتن ما ظهر منها وما بدن. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.